الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da haɗuwa a wannan sabon masallaci na Juma'a na anguwarmu da Baro kusa da kasuwan Buhu a cikin garin Jimin Tayola. Insha Allahu za mu tattauna a kan abin da ya shafi himma ta zuciya, ko mu ce ta niyya, da kuma ta gabani, wanda dukkan abin da za ka yi a rayuwarka tana ta'allaƙe ne da himmarka. Duk abin da ka sa a gaba, ko na addini ko na rayuwa, idan ba ka da sidqul azima, wato himma ta zuciya ta gaske, abin ba zai yiwu ba. Sai idan da gaske kake har zuciyanka kana son ka yi wannan abun, idan ka tinkare shi, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimake ka, wanda wannan shi ne ake ce masa al'azam ko al'azim. Suna cewa shi ne azumul kalbi ala inza'il umur, wato zuciyanka ta himmanto wajen zartar da al'amuran da kake son ka yi. Wani yana son ya yi abu, to amma kawai buri ne ko a baki ne, amma zuciyansa ba ta da himman yin wannan abu, wato bai da ƙarfin niyya na yin wannan abu, to sai ka ga abun kuma ba zai yi ba. Duk abun da ka sani sai akwai manufa mai ƙarfi a zuciyarka kafin ya tabbata. Amma idan kawai hira kake yi, ko kawai tunanin abun kake a zuciyarka, to kuma za a daɗe ba a cimma nasara. Irin wannan himma da ita ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabawansa nasara. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ware wasu daga cikinsu ya ce musu ulul azmi, wato ma'abota himma na zuciya. Amma dukkan annabawa suna da himma wajen isar da saƙon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta musu su isar. To sai dai wasu sun fi wasu azima, wasu sun fi haƙuri, wasu sun fi wasu haƙuri da juriya a cikin abin da suke isarwa. To idan ana misali na himma, to ana misali da annabta ne. Wani yana cewa himmatun tantahu thuraya wa azmun nabawiyun yuzazi'u al-ajbala. Yana da himma wanda tana iya tunkuɗo wani gaji abin nan, wani tauraro da ake cewa kaza da ƴaƴansa, da ƴaƴanta. Wato himmarsa gani yake kamar zai iya taɓo sama ma. Sannan yana da gaskiyar niyya cewa zai yi abun kamar irin na annabawa. Wani ya ce lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu as-sughra ajallu min ad-dahr. Yana da himmomi wanda manyan ba su da iyaka, amma himmarsa ƴar ƙarama ta fi zamani himma. Kun san zamani duk abin da ya sa a gaba sai ku ga ya zo da shi, da ba jirgin sama, zamani ne ya kawo shi. Himma ce ta mutane, babu handset, ba waya, zamani ne ya kawo ta. Babu kwamfuta, himma ce ba. Wani ne kawai ya ce bari na ƙirƙiri wani abu wanda za a dinga sadarwa da shi ba tare da waya ta jonu da waya ba. Ya tinkari abun da gaske yake yi, sai Allah ta'ala ya taimake shi, kuma sai abun ya yi. Sai aka samu internet, aka samu hanyoyin sadarwa na zamani, da yi abun wasu ma suka ƙara himma, wannan ya kullo da wannan, wannan ya kullo da wannan. Haka ne ake samun dukkan cigaban da ake samu. Amma inda kawai buri ne a zuciya cewa zan yi kaza, zan yi kaza, baka tinkari abun ba, sai babu ran da za ka yi shi. To annabawan Allah da aka aiko su zuwa ga mutane da sabon addini, babu irin wannan addini jama'a su bautan gumaka suke ko su san ma Allah ba amma mutum shi kadai za a aiko shi wajen dubbunin mutane ko miliyoyi a ce zai isa da wannan sako kai tsaye idan ka gaya wani zai maka inkari ya ce bai yadda ba ne kuma gane mutane ba za su yadda ba amma saboda himmansu suka dinga isarwan suna haƙuri hasken da addininsu ya mamaye duniya to shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa manzo Allah sama ya haƙuri kamar wajen isar da saƙon nan kamar yadda annabawa ulul azmi suka yi haƙuri su annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sunan nasa'i hadisi ingantacce daga shaddad bin aus ya kasance a cikin sallah yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi himma ta niyya wato duk abun da zai yi ya zama har zuciyarsa da gaskiya yake son zai yi shi kawai ya tunkari a nan domin ubangiji ta'ala ya bashi nasara cikin al'amari shaddad bin aus ya ce manzo Allah kuma ya kasance ya qulu fi salati yana faɗa a sallansa allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم ماذا سمعت يا الله انا روقك تبتا a cikin al'amura da kuma himma akan shari'a ina roƙonka in gode maka akan ni'imominka ina roƙonka yi maka ibada mai kyau ina roƙonka zuciya wanda take kubutacciya da harshe mai gaskiya ina roƙonka dukkan alkhairin da ka sani ina neman tsarinka daga dukkan sharrin da ka sani ina neman gafaranka daga abun da ka sani na zulubai manzo Allah sassama ya roƙi Allah ya tabbatar da shi a cikin al'amura اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأنا أبو نيمي وهلا إذن أبو ندو كاني متاني قوة زي تزيي فأما ما ستبتا أكي حس تشم نسرة سسامو أبون سكي إن دا أكي سن سكي إن فسوني إن كدن سوني كموان دا ألا يباس الثباتي تبتا أتكين الأمر سكي إن دا أكي سن سكي يساني يكي لكل إلى شعب الأولى حركات ولكن العزيز في الرجال ثبات هو idan fage ne na daukaka yana da motsi yana da motsawa zan yi kaza masu neman kudi suna da yawa masu iya jurewa halan yan kadanni masu neman ilimi suna da yawa masu iya jurewa halan yan kadanni masu neman shari'a suna da yawa masu iya jurewa halan har su kai gaci sun sune yan kadanni abinda aka ce maka wannan abu daukaka ne ko yana da muhimmanci to don an kawo shi mutane diwa ne za su ce za su yi to amma waɗanda za su tabbata har su cimma nasara a kai inda suke son su kai ɗin da su ne 'yan kaɗan sai Allah ya baka sabati shi ne manzo Allah yake roƙon Allah ya tabbatar da shi a cikin al'amura ya ba shi tabbata a cikin al'amura muhimmai da ya sa a gaba sai ma sai ka dinga roƙon ubangiji ta'ala ya tabbatar da kai a bisa ayyuka na alkhairi da ka sa a gaba dan ba dukkan wanda ya fara aikin alkhairi ne zai iya gama ba wama kullu nabin lil jamil bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammin ba duk wanda yake yin aikin alkhairi ne yake iya yi ba ba duk wanda ya fara ne yake iya gamawa ba wani ya yi niyan bai yi ba wani ya fara bai iya gamawa ba sai ku roki Allah ta'ala ya tabbatar da kai har ka gama sannan roki al'azima al'arush wato shine himma akan abin da ya shafi shari'a idan kana neman shari'a ya zama da gaske kake yi tsakaninka da Allah ka dauka cewa wannan abu jihadi ne kana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan sa har ka samu shari'ar da ake nema shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana kaga neman shari'a Allah ta'ala ya ambace shi da jihadi to dukkan wanda yake jihadi yake kokari ganin sai ya fahimci shari'a ko Allah ya tabbatar da shi akan shiriyan da yake a kanta Allah ta'ala ya ce zan shiryar da shi zuwa ga tafarki na ma'ana zan tabbatar da shi akan shiriya to wannan shine azima himma ta zuciya tsakaninka da Allah kake son shiriya din ya za kai ka samu shiriya dole sai ka neme ta kamar yanda kudi in kana son su sai ka neme gida in kana so sai kai gini mata in kana so kai aure sai ka neme ta ka himmanto jin auren kai to aka ita ma shiriya domin ta fi su fada gabaɗe wa'innan abubuwa ba abu mai tsada a duniya kamar ya zama kana kan shiriya kana addinin musulunci yanda ubangiji ta'ala yake so wannan shi yake komai tsada a duniya yasa manzo sun yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to wannan sai ka tsaya da gaske har zuciyanka da gaske kake yi sai ubangiji ta'ala yake maki ka sai ya tsora ka akan daidai din kuma ka tabbata akan shari'a din ka samu sabati a cikin sa manzo Allah suna yana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan shari'a ya bashi himma da niyya mai ƙarfi akan shari'a din sanne ce ya Allah ina roƙon ka in gode maka ni'imarka in gode maka ni'imarka wannan kuma da yawa mutane ba sa godewa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya musu ko dai ba sa godewa da baki ko kuma a baki suna godiyan amma a aikace ba sa godiya godiyar ku ana son ta a zuci da bakinka da kuma gabanka afadatkum an'ama'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamira muhajjaba saboda haka zuciyanka har zuciyanka in Allah ya maka ni'ima to ka ji a ranka cewa Allah ya maka ni'ima sannan ka gode masa da baki ka ce alhamdulillah ba wai kana hira da jama'a kana cewa na gode Allah ko kai kadai ka jarraba kanka ka ji ni'iman har zuciyanka Allah ne maka ita kuma ka gode masa sannan a aikace kuma kai ka sarrafa ni'iman inda ubangiji ta'ala yake son a sarrafa ta kar ka rena abin da Allah ya baka ka gode masa akan kadan din sai ya kara maka sai ya zama ke zaune ne yawa ka dinga duban na sama da kai ka dinga duban na kasa da kai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa dunakum fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alayh kar ka duba na sama da kai ka duba na kasa manzo kuma yace wannan shi zai sa ba za ku rena ni'iman da ubangiji ta'ala ya muku ba to idan ka gode masa Allah ta'ala yana son mai godiya sai ya kara maka kuma ya sa maka nutsuwa a cikin wannan ni'iman sai ka more ta yanda ya kamata a more ta kai walwala a cikin ta ka samu kwanciyar hankali irin wanda ake bukata amma idan maka gode masa ba kuma to ubangiji ta'ala zai dandana maka ko ga ni'ima kana tare da ita amma kuma cikin damuwa da wahala kake da tashin hankali babu kwanciyar hankali babu nutsuwa ubangiji ta'ala yake wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ta'ala ya shirye in kun gode min zan kara muku idan ku kun butulce min kun ki godiya to azaba ta mai tsanani ne ma na zan dandana muku ko dauka ga mulkin ya baka amma cikin wahala kake ga dukiyar ya baka kana cikin bone da wahala baka jin dadi ga ilimin ya baka amma cikin damuwa kullun kake baka mori wannan ni'iman da Allah ta'ala ya baka ba duk abin da Allah ya maka na ni'ima ina bukatan ka gode masa sai ya kara maka anan ne zaka samu kwanciyar hankali manzala sun yana roƙon wannan sannan manzala sun yi roƙi ubangiji ta'ala ya azurta shi da kyakkyawar ibada wa husna ibadati kimana abu ne mai tsada ibadanka tana yin kyau idan kai ta don Allah kuma ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ibadan za ta yi kyau idan babu ikhlasi a ciki ba don Allah kake yi ba wannan mummunar ibada kake yi Allah ba ruwansa da wannan da zai karba mu idan baka yi ta a bisa yanda manzala kuma ya tsara ta yazo da ita ba wannan ka ci gyaran Allah ka ci gyaran manzala kuma ka ce basu iya ba naka kake yi Allah ta'ala babu ruwansa da wannan shi yasa da Allah ta'ala faɗa cikin suratul mulk shi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ta'ala shine halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku wa yafi kyawun aiki wa yafi kyawun aiki Fudayl ibn Iyad yace ai akhlasuhu wa aswabu wai wa yafi tsarki aiki mai tsarki sannan wa yafi aiki wanda yake na daidai sai suka ce to me ma'anan aiki mai tsarki ko mai wanda yake kan daidai yace aiki wanda yake kan daidai shine wanda yake dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki mai tsarki kuma shine wanda kai shi don Allah والصواب والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة أيكي وندي كي ميت أركي وندي أكيش دون الله wanda yake na daidai kuma shine wanda aka yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a ce duk abin da zaka yi na ibada na bautan Allah, ka san Allah yana son sa ne, ya yarda da shi, alqur'ani ya zo da shi, ko manzon Allah sallama ya zo da shi, ya shar'anta shi, sannan kuma tsakani da Allah kake yin sa don neman yardan Allah, ba wai don ka burge wani ko ka samu shiga wajen wani ko ka samu wata daukaka ta duniya ko kuma ka ba wani haushi ba, a don Allah kake don neman lada, wannan sune kadan a duniya. Sai ka roki Allah subhanahu wataala ya baka. Wani yana yi don ya samu shiga wajen jama'a, wani yana yi don ya samu daukaka, wani yana yi domin ma ya ba wani haushi, ibada yake amma don ya ba wani haushi ne, wai wani zai ji haushi idan ya yi, saboda haka yake yi. Ka kaga duka wannan babu ikhlas, wani shi ya kirkiro nasa ko kuma kirkiro masa akai. To sai manzo sai yake roƙon Allah ya bashi kyakkyawar ibada wanda zai yi ta don Allah kuma ta dace da shari'ar Allah. To sai ma haka ya kamata ka yi, ba wayonka bane, ba dabaranka bane, bayan kokarinka na gane shari'an da kuma yaƙan shedan a zuciyanka ya zama don Allah kake, kuma sai ka hada da addu'a Ubangiji ta Allah ya taimake ka. Shi yasa manzo Allah ya koya Mu'az bin Jabal, yace ya Mu'az inni uhibbuka, Mu'az ina son ka. Sai yace masa la tad'anna an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mu'az ina son ka, kada ka bari bayan kowace sallah ka dinga cewa allahumma inni ala dhikrika, ya Allah ka taimake ni akan ambatonka ikina ka, da kuma godiya akan ni'imominka, sannan ka taimake ni akan kyakkyawar ibadanka, wato na maka ibada wanda take ni kyau. Kaga wannan kullum a ƙarshen tahiyyanka ana son kai wannan addu'a, allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati, ya Allah ka taimake ni akan ambatonka, da yi maka godiya akan ni'imomin da kake mini, da kuma yi maka kyakkyawar ibada. Kullum a sallah ka faɗi wannan, kana roƙon Allah da ikhlasi, sai Allah ta'ala ya taimake ka. Sannan maza sun haice yana roƙon Ubangiji ta'ala ya bashi kalban salima, zuciya kubutacciya, wato kubutacciya daga dukkan aibi, zuciyar da ba shirka a cikinta, ba kafirci, ba munafurci, ba fajirci, ba tsafi, ba tsubbu a ciki, babu hikitu jin haushin wani ko yi wa wani abin nan fata mummuna, babu hasada a cikinta, babu kofi, babu sowa musulmi sharri da bayin Allah a ciki. Manzo sai yana roƙon irin wannan zuciyan, zuciyansa haka take. Ana karantar da kai ka roƙi Allah ta'ala ya baka irin wannan zuciya, ita ce zuciya wanda take salima. Wannan shi ma abu ne mai tsada a duniya, a ce zuciyanka farace a wanke take, tana cike da imani, tana cike da son Allah, da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da son addinin musulunci, da son bayin Allah na gari, da son al'umma alkhairi. Wannan kadan ne a cikin al'umma ake samu wannan, zama dukkan cututtuka na zuci babu su a zuciyanka, amradul qulub. To mu roki Allah ta'ala ya ba mu irin wannan zuciya, kuma wannan zuciya ita ne take amfani idan an je lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man akallaha biqalbin salim. Rana kiyama rana ce da dukiya ba ta amfani, yaya ba sa amfani, sai dai wanda ya zo da zuciya kubutacciya daga dukkan cututtuka na zuciya, ta kubuta daga shirka da bidiyoyi da tamfe-tamfe da tsafi da bokanci da haskada da jin haushin bayan Allah na gari. Idan zuciyanka ta kubuta daga wannan, to lallai za ta yi amfani a lahira, za ka samu matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda zuciyansa ta yi kyau, to duk al'amuransa za su yi kyau. Wanda zuciyansa ta lalace, duk al'amuransa za su lalace, kamar yadda manzo sun yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasadu kulluhu wa idha fasada fasada al jasadu kulluhu ala wahiya al qalb. Ku saurara ku ji, a jikin mutum akwai wata tsoka, in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan kuma ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci, zuciyan kuma jujjuyawa take, ta kai ka nan ta jefa ka nan. Kaga dole ka dage da addu'a, yana daga cikin addu'o'in da malaka yake yawan yi, kamar yadda Aisha radhiyallahu anha ta ce, ina cewa allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai zuciyo zukata, ka tabbatar da zuciyana akan addini. Aisha tace manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan wato yin wannan addu'a. To roki Allah ta'ala ya baka zuciya mai kyau. Sannan na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki harshe wanda yake mai gaskiya. Ya zama duk abin da zaka faɗa gaskiya kake babu ƙarya a cikin. Alaman jaruwan mutum cewa shi bawan Allah ne mutumin kirki shine ya zama harshen sa na gaskiya ne. Waja'al li lisana sidqin fil akhir. To da haka harshen kai zama gaskiya yake faɗa, to wannan shine alaman kai mutumin kirki ne. Amma idan harshen ka ƙarya yake faɗa da sharri da batsa da cin mutuncin mutane, to alaman cewa kai ba mutumin banza ne, alaman cewa kai ba mutumin kirki ba ne, mutumin banza ne. Don duk wanda bai kame harshen sa ba zai iya kame sauran abubuwa na sabawa Allah. Idan mar'u lam yakhzun alayhi lisanuhu falaysa ala shay'in siwahu bikhzan. Idan mutum bai kare zuciyarsa ba, bai kare harshensa ba, to ba abin da zai iya karewa. Amma in ka tsare harshenka, to alaman wato kai bawan Allah ne mutumin kirki. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra la yahdi ila al-janna. Wato gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki. Idan ka zama mutumin kirki kuma makomanka aljanna ne. Wa inna al-kadhiba la yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura la yahdi ila an-nar. Ƙarya kuma tana kai mutum zuwa ga fajirci. Ƙarya takan sa mutum ya zama fajiri, mutumin banza, fajircinsa kuma yana kai shi wutar jahannama. A kai gyaruwan harshenka shine gyaruwan sauran jikinka. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal mar'u bi asgharihi lisanuhu wa qalbuhu. Mutum yana zama mutum da abubuwa guda biyu, harshensa da zuciyarsa. Idan zuciyarsa gyaru, harshen yayi kyau, ai shikenan. Me ake nema? Zahiran da baɗinan kenan. Baɗininka shine zuciyarka ta yi kyau, kai ka sani, Allah ya sani. Zahirinka kuma harshenka ya yi kyau, ka sani, mutane ma sun sani, domin da su kake magana. Duk abin da yake fita a bakinka alkhairi ne yake fita. Wa qulu lin-nasi husna. Au mai kyau kake faɗa, kalmomi ne na alkhairi. To wannan sai ya sa ka zama bawan Allah mutumin kirki. Kuma wannan abubuwa guda biyu su ne mutum ɗin, da zuciya da harshe. In ka cire su ba, duk sauran shirme ne kawai, gawa ma tana da su. Lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lan yabqa illa suratul lahm wad dam. Rabin mutum shine harshensa, rabinsa zuciyarsa. In ka cire ba abin da ya rage sai nama da jini kawai. Wannan ko ba wani abu bane, ba wani abu bane, dabba ma tana da su. To ka gyara zuciyarka, ka gyara harshenka. Maza zama yana roƙon Allah ta'ala ya gyara masa wannan, ya tabbatar da shi akan gaskiya. Ne ce yana roƙonsa daga dukkan alkhairin da ya sani, kuma yana neman tsari, ya tsare shi daga dukkan sharrin da ya sani, kuma ya gafarta masa abin da ya sani. Wato a nan kuma akwai mai da lamari zuwa ga Allah ta'ala. Kai alkhairai da kake neman, iya abin da ka sani ne kake iya faɗa. Amma akwai su alkhairai waɗanda sun fi ma waɗanda kake neman, kai baka san su ba, Ubangiji ta'ala shi ne ya san su. Ka ce, ya Allah, ina roƙon alkhairinka da ka sani. Kaga kenan wanda ni ban sani ba. Sannan kana ta neman Allah ya kare ka daga sharri kaza, sharri kaza. Akwai wani sharrin kai baka san shi ba, kuma kila ya tinkare ka ma. Allah ta'ala ya sani. Idan ka roƙi Allah ya kare ka daga dukkan sharrin da ya sani, sai kare ka daga wannan sharrin. Haka nan kuma ya gafarta maka zunubanka wanda shi ya sani, kila kai baka san su ba ko makamanta. Baka san su ba ka manta. Mutane ma ba su san su ba. To mutum baya alfahari ya ce, ai, ya fita tas, mutumin kirki ne, baya komai, ya kai ka san baka komai. Abubuwa nawa kai ka manta, sai ka je lahira ma tukunni, aka baka fayil ɗinka, sannan za ka iya tunani. Ka saɓi Allah a can, ka saɓa a can, ka yi wannan laifin a can, duk ka manta da shi. Sai ka ɗauka kawai kai kan ka fita fari, baka da matsala, kai bawan Allah ne mutumin kirki. A'a, shi yasa Ubangiji ta lafe, fala tu zakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Kar ku tsarkake kawo kanku, Allah ta'ala shi ne ya san waye mai tsoron Allah. Amma kai ba kai zaka yi ku bugi kirji ka ce, ai, mu bayin Allah, ni bawan Allah ne mutumin kirki, mu ne na Allah. In kai haka ka shiga wato ɗabi'a irin ta Yahudu, masu cewa nanu abna'ullahi wa ahibbahu, su ne masoya Allah, su ne kuma wato ainihin ƴaƴan Allah, masu yi wa kansu taskiya. Shi yasa a sunna ta manzo Allah ta sunawa, don mutum ya zo ya baka a gaban jama'a, ya ce kai bawan Allah ne mutumin kirki. To istighfari ya kamata ka yi. Roki Allah ta'ala ya gafarta maka zunubanka. Sai ka dinga hararo laifuffukanka ɗin, wanda shi wannan bai faɗa ba. In ba haka ba zai kai kai baroka. Shi yasa idan ya yi sunna ta manzo Allah ta sunawa, sai ka ce, Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun, وغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون. يا الله كركا كاماني دا ابن دا سكي فدا ما ناس سن كاي ني متسين دا بان جي با يا الله كركا كاماني دا wannan ka gafarta min laifuka na da basu sani ba domin da sun sani kila ba za ku fadiya ka ba ka sanya ni fiye da yanda suke zakuna ya zama na fi ma yanda suke zakuna alkhairi sai kai wannan addu'a amma da za a banka da zanuban naka a tallata su a faifai ai ba ka kai labari ba kai wa san abin da kake a dakin ka wa san abin da kake yi a wurin da kake zuwa inda kai kade ne babu wanda ya sani to sai Allah ta'ala duk ya rufa maka asiri bai bayyana su ba bi ainihin abun nan din su ba bi tona su ba sai yanda mutane za su dinga ganin ka mutumin banza duka ya rulluba maka ana ganin ka mutumin kirki bawan Allah sai ka gode wa Allah akan wannan ya man satarta ma'alibi wa masalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu qabiha sarirati la abassalama alayya man yalqani wani yace ya wanda ya koye laifuka na da aibuka na sanya mutane duk suka zama kamar ƴan uwana yace wallahi da sun san matsaloli na sirri zunubaina na sirri wani ma ya yi da ne ko sallama ba zai min ba amma ubangiji ta'ala ya lulluba su to sai ka roki Allah kar ya kama ka da su ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni yadhunnu an-nasu bi khairan wa inni la sharru an-nasi illa ta'fu anni ya Allah ni ina yadda ni mai laifi ni mai zunubi ne ya ubangiji kar ka kama ni da laifuka na mutane suna zato na ni mutumin kirki ne amma in baka yafe mini ba to ni nafi kowa zama mutumin banza ka dinga jin wannan a zuciyanka kana neman afuwan ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana neman ubangiji ta'ala ya karba masa to wannan addu'an gaba dayanta sai ka samu azma himma na niyya kafin ubangiji ta'ala yake karbanta idan kana addu'a hankalinka na wani wuri ko oho kake yi har zuciyanka ba wai niyyanka ta gaskiya bane ubangiji ta'ala ba zai karbi addu'an ka sai na la yaqbalu addu'a min qalbin qafi Allah ba karba addu'a daga zuciya rafkaniya ina addu'o'in mu da yawa da ba sa samun karbuwa galibin su muna yin su ne ko oho kawai wani ma za a tare jama'a ya addu'a don ya burge ne kawai ke addu'a don ya burge ne ya kwakulo su addu'o'i ya burge da mu wai har zuciyansa Allah ya biya wannan bukatan mu haka nan kai ma kana yi hankalinka na wani wuri haka tare da ubangiji subhanahu wataala to sai za kai baka da azuma kenan baka da azima wato shine shirkun niyya gaskiya na zuciya wajen zartar da wato ainihin al'amura shi yasa manzon Allah yake faɗa yace idza da'a ahadukum falyazmi al-mas'ala idan mutum zai yi addu'a to yayi himma da kace yake yi wajen roƙon nasa yana roƙon Allah ya biya masa bukata kuma yana jima Allah zai biya masa bukatar nasa kada ka kana shakka shi yasa yace kada ka ce ya Allah ka bani kaza in kaga dama Allahumma in shi tafa'adi ne ya Allah in kaga dama ka bani kenan in bai ga dama ba kar ya baka sai ce to zaka tilasta wa Allah ne fa innahu la mukrah lahu babu ba la mustakrah lahu ba mai tilasta ubangiji subhanahu wataala so da haka ba zaka iya tilasta Allah ba to sai kai addu'an kai tsaye ubangiji ta'ala ya amsa maka amma idan akwai shakka a zuciyanka ko kana ganin Allah zai ya amsa ko ba zai in ya ga dama ya amsa maka ko kar ya amsa maka kuma kana neman ka tilasta masa ne to kaga baka da gaskiyar niyya a zuciyanka ita ko addu'a muhimmin abu ne ibada ne mai zaman kanta wanda in baka yin ta ma kana cikin hadari a rayuwarka dan manzo Allah kuma yace man lam yas'alillaha yaghdab alayhi wanda baya addu'a Allah yana fushi da shi wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yas'alu yaghdabu Allah yana fushi in baka addu'a in baka roƙonsa dan adam kuma in kana roƙonsa ne yake fushi to shi Allah taskansa ba ta karewa duke arzikinsa baya karewa to yake kai ta roƙo kai ta roƙo to amma duk kuma wanda ya bar roƙon ubangiji ta'ala a buƙatunsa to sai Allah ya jarbe shi da roƙon mutane yaje ne ya kaskantar da kansa yaje ne ya zudda mutuncinsa wani bai mini bai zagi wani zagi wani maimakon da zai addu'an da gaskiya ya himmantu wajen nema ubangiji ta'ala sai ya biya masa buƙatunsa sai kare masa mutuncinsa la takhda'anna li makhluqin ala tamahin فإن ذاك مضر منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون haka kaskantar da kanka wajen roƙon abun halitta da mai wannan kaskanci ne a addinin ka ma kuma kai ma daga ganin fiskan ka din ka dauki kaskanci lokacin da kake roƙa yace ka roƙi Allah ta'ala wanda arzikin yana tsakanin kafin da nun yace kasance sai arzikin ya kasance to kai ka samu azama tsakanin ka da Allah kake kuma ubangiji ta Allah shine yake sheladin a roƙe shin kuma zai ansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil Allah ta'ala yace ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa mu yace masu girman kai ba sa roƙo na za su shiga wutar jahannama suna makasanta sai rashin addu'a girman kai ne wato kai zaka iya biya kanka bukatun ka kenan ba ka bukatan komai zuwa ga Allah shi ko Allah Allahu samad shine abu nufi da biyan bukata baka isa yau ka zauna zaman kanka ba Allah shine mawadaci ba bukatan komai wurin kowa amma cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku ne fakirai zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda haka duk lokacin da baka da azima baka da gaskiyar niyya baka da himma wajen addu'a da roƙon Allah da gaskiya to sai Allah ya jarrabe ka da rashin hakuri da raki kaje nan ka koka mukan kaza kaza kana ta kokawa kana ta kai karan ubangiji subhanahu wa ta'ala alhalin baka zo ka kaskantar da kai ka roƙe shi ba to da haka daga nan sai ka samu matsala har abun kuma ya saba addini sannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukowa a kowane dare zuwa ga saman duniya a lokacin da sulusin dare wato ya rage wato shine kashi daya cikin uku da saura aljibri ya fito da kaman awa uku haka ko awa hudu sai ubangiji ta'ala ya sauko saman duniya sai ya dinga shirye na cewa man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiru li fa aghfir lahu wane ne zai roƙe ni na amsa masa wa zai tambaye ni wani abu na bashi wa zai nemi gafaran zunubansa in gafarta masa haka Allah ta'ala yake faɗa wannan kuma a kowane dare karshen dare Allah da kansa fa yake nema wa zai roƙe ni in amsa masa wa zai addu'a na amsa masa wane ne zai roƙe ni wani tambaye ni wani abu na bashi wa zai nemi in gafarta masa zunubansa in gafarta masa a lokacin kana ina ko kana bacci ko kana hira ko kana tare da wayarka kana ta mammatsawa kaga akwai abubuwan da ka bari kuma Allah ta'ala alƙawari ne duk wanda ya azurta shi da yin addu'a ba zai haramta masa ijaba ba amma ita ma tana buƙatar sabati addu'a menene sabati kullun kana yi karka kosa karka ce a ni na yi ta yi ban ga amsa ba shikenan sai ka bari to shikenan yanzu wannan abin da ka faɗa shi yasa ba za a amsa maka ba haka manzo sama yace yustajabu li ajikum ma lam ya'jal ɗayan ku ana amsawa ɗayan ku addu'ansa kowa ana amsa masa addu'ansa matukan bai gaggawa suka ce me gaggawa shine ce da'autu wa lam yustajabu nayi addu'a ba an samu ba kana faɗa haka shikenan ka karya addu'anka ka ci gaba da yi Allah yana son naci ka nace masa wajen yin addu'a din idan ka nace masa zai biya maka wato ainihin bukatanka to wannan duka azima wato himma ta zuciya ita take sa mutum ya dage akan wannan sai ya samu nitsuwa abinda Allah ta'ala ya biya masa na bukatunsa ko da kaɗan ne sai kaga sun ishe shi bai da matsala don yana da wanda yake ganawa da shi idan dare yayi sannan bayan wannan himma ta zuciya ana buƙatar himma kuma ta gabbai shine ulul himma zuciyanka a wanki take sa ta ta'allaka ga Allah gaskiya kake za ka yi wannan abu shikenan sai ka tinkara wa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai himma ta zuci za ka yi abu kai dogara ga Allah ka tinkari abu kowane irin abu wannan shine ake ce masa ulul himma wanda suka ce shine istizgharu ma dunan nihayati min ma'ali al-umur wato shine duk abinda ba ka buga ya gagare ka bane to ka dauke shi karami ne ko da babba ne abu dauke shi kawai zaka iya shi komin girman abun inda dan adam yana iya yin sa ba mustahili bane ba wai zai yiwu bane ka tinkare shi ka dauka dinga ganin sa idon ka karami ne zaka iya shi ko shi kenan sai ka tinkare shi kana haka ko za ka ga ta yi kan ubangiji ta Allah amma in ka tsori ta da shi kana ga babba ne bai zai yi ba shikenan ka riga ka karya ne har ko fada ne mutum ya tinkare ka da shi ka riga ka tsori ta da shi kana ga zai kalmar ce ka shikenan ya gama da kai amma in ka ji ba ka tsoron sa kwata kwata ko ya bi karfin ka za ka samu abin da ka samu balanta na idan bai fi karfin ka ba to wannan shine ake cewa ulul hilm wani ce la astaghilanna sa'ba aw udrikal muna ومن قاد في الاعمال الا للصابر يقول والله دو ابو ميوالا ما ني سينا ماي دشي مي سوقي حتى ناري سيناري سيبوري سينا تشم مبورين اي با مو با مي تشم مبورين سسي اي حقولي كاي تاي كاي تاي يو دو غوبي كنا غانين ابون تشوا غوري ينا غانين سبا مي يوا باني كاي كو تي كا دوكي شي مي يوا ني كوما تي كا الله تعالى تي ماكي كا كاي سودا اي با هيمر كان با دي ايتا كا دوغرا با كنا توكلي غا الله ka dogara ga Allah ne himmar ka sababi ne al'amari la hawla wala quwwata illa billah babu dabara ba karfi sai da taimakon ubangiji ta Allah to idan Allah ya sa maka taimakon nasa shikenan sai kaga abun yayi in ko ka dogara da himman ka ne to daga nan ka samu matsala idza lam yakum aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajni alayhi ash-shihab idan Allah bai taimaki mutum ba wannan kokarin nasa shine zai masa illa to kaga ana hadawa ne da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai mutanen sai suka zama wato kashi kashi abun da ya shafi himma da ka samu wani yana da himma mai karfi azimul himma shi kan baya yadda da abubuwa lagalaga in dai abun akwai na sama akwai na kasa to shi na saman yake hararuwa na saman yake hararuwa idan yayi mantuko sai kaga ubangiji ta Allah ta maike shi ya kai inda yake son ya kai yana son ya kai wata matsika ne yanzu akwai waɗanda yake hararo wani matsayi na tsakiya da suka sa himma sai Allah ya kai su matsayi na kololuwan ta inda ba sa sani suka kai matsayin da ba sa tamanin da su sani himma ce da gaskiyar niyya da gaskiya suke hazuciyansu kuma suka sa himma akai sai ubangiji ta Allah ta maike suka kai suka cimma wannan buri sai suka kai inda ma da da a ga wani a farko ya kai zai kai wannan matsayin wallahi zai tsaya kallani kai ma ba za ka yadda za ka kai wannan matsayin ba amma tunda ka himmantu kana yi sai kaga abin da ya turewa buzu nadi to kawai shikenan sai Allah ta'ala kuma ya taimake ka sai kai wannan abu na sha ba ku kissa Abdullahi ibn Abbas yana yaro manzo sama ya rasu yace wa abokinsa zo mu je mu dauki hadisin manzo sama wajen sahabbansa aboki ya ce haba kana yaro yanzu ga manya-manyan sabai waje zai nemi ilimi wurin ka sai share jeje ta nema yana raye ga an zo an kewaye Abdullahi ibn Abbas ana ta daukan ilimi ana fatawa duk abin da aka yi jayan ya zai magana shikenan sai sai haral fata aqal minni wannan saurayin ya fi ni hankali haka himma ce har zuciyarsa da himma kuma ta gabbansa yana zuwa yana daukan karatun har ubangiji ta Allah ya bashi wannan matsayi amma idan kana ganin ba za ka iya ba to daga nan ka samu matsala annabiqatu aljadi yana cewa balagna samaa majduna wa jududuna wa inna lanabghi fawqa zalika malha yace mu himman mu ta kai ga mun hau sama daukakan mu da tagomashin mu ya kai har sama amma kuma muna neman sama da saman mu wato muna neman mu kai tsaye da haka har yake nan kamar yadda bashi yake cewa ne ka roki Allah da babban masaki eh ga kadan kadan ba ka sa himma mai babban kake so sai Allah ta'ala ya taimake ka shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus idan za ka roki aljanna ka roki alfirdaus ita ce kololuwan aljanna kar ka dinga roƙon karama a babbar ita ce himmanka ka dage kuma cewa sai ka shiga wato ita wannan ka ji baka da wani nutsuwa in ba ka kai wancan matsayin ba amma kananan abubuwa duk wa'annan kana ga ba su ne burin ka ba himman ka ta wuce su can gaba kake son ka je to sai Allah ta'ala kai ka matsayi duk wanda himman sa na abubuwan alkhairi ne ga ya tabbatar da su kuma tsakaninsa da Allah yake har zuciyarsa kuma ya dage akan wannan abun galibi sai kaga ubangiji ta'ala ya kai shi matsayin da ma baya tsammani fiye da yanda yake zato أبو طيب المتنبي نشأ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام إيش نيبان تبغى نين عيبي أتكلم عيب بكم متنبي kaman tawayan mai iko akan cikawa, zaka iya yin abu kuma sai kawai ka ji baraka iyawa, sai ka zauna kawai kai ba zaka yi abu ba, kuma zaka iya duk a aibubukan mutane ba a yi imani, inda kuwa irin ka ne babu inda za a je, addinin Allah ba zai je ko ina ba, rayuwa babu inda za ta je, babu wani cigaba da za a samu, ko da haka sai an tashi ne an ji za a iya din, kuma a dage akan za a iya din, sannan ake cimma nasara. To sai mutane suka kasu kashi uku, akwai azimul himma mai wanda himmansa take da girma, zai iya abun ba mustahili ba ne, ba wai abu ne wanda hankali ba zai yadda zai yi ba, shi kenan sai ya tinkari abun, ya sanya himmansa ya tabbatar da wannan abun, kuma yana yi da gaske yake yi, to wannan shi ake cewa azimul himma. Idan mutum yana da wannan, sai kaga duk abun da ya sa a gaba kuma sai kaga yayi, sai a dinga mamaki, sai a dauka wata baiwa ce, ha akwai baiwan amma ta samu himma, ta samu himma. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ba wahayi yake yi wa bawansa ba, annabawa su ake musu wahayi, su ma suna da himma, annabawa ma da ake wa wahayin abubuwa suna da himma, amma wanda ba annabi ba ana masa wahayi ne, to himma ce kawai, duk abun da ya sa a gaba wanda zai iya yi dan adam zai yi shi, sai ya tinkare shi sai su yayi shi, kuma sai kaga Allah ya taimake shi yayi. To amma wani yana da iko irin nasa, sai ce kai wannan wa zai iya yin abun da wani zai iya yi, wannan dan baiwa ne, dan baiwa ne. Wani malami mu a Kano yana cewa to kana cewa dan baiwa ne kuma kana gani ya fi kai ma, to kai da ba dan baiwa ba ya kamata ka fi shi himma ne ko, tunda shi dan baiwa ne ya kamata kai na himman ka sanin ka nasa, tunda kai ba dan baiwa bane, amma ka zauna kai kai shi ruwaiwa ne dan baiwa ne, to shi ya samu baiwan da ita aka haife shi ne, ka je ka tambayi tarihin sa, labarin sa kafin ya kai wannan matsayin, ya aka ya kai wannan matsayin, himma ce, himmatun tantahu suraiya wa azmun nabawiyun yuzazi'u al-ajbala, himma ce irin mai girgiza duwatsu, manya-manyan duwatsu ya tinkare su har ya kai matsayin da ya kai, kai don me yasa ba za ka yi wannan ba, ka ga wannan su ne masu himma kenan, don kana da irin wannan himman manya-manyan abubuwa ma sai ka ga sun zame maka ƙanana, manya-manya wanda wani abu yake ga wannan babba ka ga dauke shi ba ne ba ne, wai ga ka kalmashe shi ka wuce kawai, shi ko yana ne yana tsoron abun yana nan babu inda yake, wannan shi ne abun da musulunci yake so mutum ya zama mai irin wannan himma. Sannan na biyu akwai wanda himmarsa karama ne, sujudul himma kenan, shi kuma gashi yana da wato daman yayi abu, to amma kuma sai ya dinga jin a ransa wai ba zai iya ba, wani abu da ake cewa ash-shu'uru bin naqs, ni ba zan iya ba, ba zan iya ba, ba zan, haka dai ba za ka iya nan ba, sai ta binka baka da himma akan abun ma, shikenan duk abubuwan ka sai su zama shirme, al'amuranka na addini, al'amuranka na kasuwanci, na sana'anka ba ka tsaya ka kinka tata ba, kana ga wane ba za ka iya yin irin na wane ba, shikenan duk abubuwan ka sai su sukurkuce kawai akan ba za ka iya ba, alhalin kuma za ka iya wane nan da ya iya yi ɗin bai fika da kawai ba, to kai don me yasa ba za ka tashi da himma ba, ba za ka himma irin naka ba, himman ku ta zama iri ɗaya man ka gani, gani ko kuma aka yi finasa in kana ganin ya fi ka baiwa, na ka yi finasa, amma mutum sai ya dinga jin shi ba zai iya ba, wannan abu ina zai iya yinsa, sai kaga duk al'amuransa na ƙasa ƙasa yake nema, kowane abu akwai na sama akwai na tsakiya akwai na ƙasa, amma shi kawai ƙasa ƙasa, shi kawai iya wannan ma ni ya ishe ni, wannan ma ya ishe ni, kana baya baya har Allah ya mai da kai baya, ka dogara ga Allah ta'ala, Allah ne mai yi ba kai ne mai yi ba, inda kai ne mai yi shikenan, amma Allah ne mai yi, ba wuce ba ya ce Allah ya kisashi in taimake ka ba, duk da dai ba aya ne ba hadisi ba, amma dai ai ma'anar tana da kyau ko, sai ka tashi haka Allah yake so ka tashi din zai taimake ka din, amma kana zaune kawai arziki zai zo maka ne, kana zaune zai zo maka ba, to da haka dole ne sai ka tashi tsaye, to haka nan sauran dukkan abubuwa hatta addinin nan, wallahi in kana son addinin ka yi kyau sai ka sa himma, kuma sai ka yi da gaske a zuciyanka, kana son ka fahimci shiriyan ka zama bawan Allah mutumin kirkin, sannan zaka zama bawan Allah ne, amma idan baka sa himma ba to nan ma zaka samu matsala. Sannan akwai wanda zaka ganshi shi kuma kwata-kwata bai dauko hanyar ba ma, bayi da abun, bayi da cancantan yin abun, da zai iya abun ba amma ya dinga tinkaho cewa wai shi zai yi abun, yana ɗebo abubuwa da suka fi ƙarfinsa, wannan shi ake cewa sa mai alfahari ke, mai albari ya tada duniya bai zai tsaye da ita ba, sai ka dauka cewa shi kan yafi kowa yafi karfin kowa komai zai iya yi amma ko duburgan banza ne bai kama hanyar da ake yin wannan abun ba bai da kifaya bai da wato abubuwa sinadari da ake bukata na yin wannan abun bai da shi da baki ne kawai yake fada bai da niyya a zuciyarsa da himma kawai yana alfahari ne da baki wannan sunansa mai alfahari amma Allah ya jarabe ka da wani rashin lafiya ko ni nakaso a halittanka yanda ba za ka iya ba ka dauki iya abinda za ka iya yi wannan sai a ce kai ka san kanka in ka san kanka kai wa kanka kiyamun nabi amma ba a bukata ba a son alfahari a rayuwa ka bi komai ka bi shi ta inda ake yin sa ta inda ba wai abinda baki bane kaza 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 shige nan sai ka zama kaza din ba ina dukkan wanda ya zama wani abu to karka tona ya aka yi ya zama wannan abun ko ka je ka tona domin ka kara wato ainihin samun wato ilimi da hanyoyi na yanda ake tinkarin al'amura to wannan himman da muke magana akan ta a ina ya kamata ka sarrafa ta karka je kai ta sarrafa ta akan abubuwa na banza wanda ba za su amfane ka ba a duniya da lahira wannan kawai ka yi ta'adin karfi ne kamar yadda ake cewa zaki mai ta'adin karfi dan iroji kawai ka je ka bata karfin ka a banza abun da bai zai amfane ka ba to in kana da himma ka sarrafa ta a wuri na alkhairi abun da zai amfane ka ya amfani al'ummanka amma ba ka je kana ta yin himma akan abubuwa na sabon Allah ko na shirme wanda ba za su amfane ka ba za su amfani wani ba ba su da amfani a duniya da lahira wannan kayi aikin banza sunanka wahalalle a duniya daga cikin wuraren da ya kamata mutum ya sarrafa himmansa akwai neman ilimi ilimi na addini ilimi na zamani ilimi na sana'a duk abubuwan da yake na ilimi mai amfani ka je ka sarrafa himmanka a wajen ka fahimci addininka ka fahimci sana'arka ka zama kana da wayewa na rayuwarka domin rashin wayewar rayuwar ma zai cutar da kai ta inda baka tsammani to ka sarrafa himmanka a wannan shine abu na farko domin ba abun da ke gyara mutum kaman ilimi idan kwakwalwanka ta yi kyau to komai naka zai yi kyau addininka ma zai yi kyau amma idan ba ka yi karatu ba baka da ilimi baka da na addini baka da na zamani baka da wayewa to kwakwalwanka fa funko ne dole za ka dinga kwaba dole za ka zama wawawa dole za ka zama mai shirme cikin al'amuransa kuma idan ka nema za ka samu aljiddu yuduni kulla amrin shasi'i aljiddu yaftahu kulla babin muqlab kokari yana kusanto da duk al'amarin da ke nesa kokari yana bude kofar da aka kulle man jadda wajada duk wanda ya kokari zai samu wani kulli mushahidin nasibu sai kai kokari ka samu iya abinda zaka samu to saboda haka babu inda zaka sarrafa wato himmanka kamar abin da ya shafi neman ilimi musamman idan kana matashi domin kana gina rayuwarka ne yadda nan gaba za ka ci moriyar abin ta inda baka tsammani in kuma shekarun suka shige magaba to kuma sai dai kai ta nadama ba za ka iya ba a nan gaba ka tsaya ka fahimci addininka ka fahimci ilimi na zamani ilimin sana'a ka koyi sana'a domin ka samu rufin asiri sannan daga cikin abubuwan wuraren da ya kamata ka sarrafa himmanka akwai ibada da istiqama wato ibada shine bautan Allah subhanahu wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum hum yastaghfirun ka dinga bauta ibada na farilla da na nafila sannan ka samu istiqama shine tabbata akan da'awa Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwanka da sabon Allah duk abubuwa na alkhairi su kake yi ka nisanta kanka daga abubuwa na haramu da saba ubangiji subhanahu wataala idan kai wannan to kai ka tribar rayuwar duniya domin zaka samu duniya da lahiran gaba ɗayan ta ubangiji ta ce innal ladina qalu rabbuna allah kuma saqamu la khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati qalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun so da aka sakamakon ka aljanna ne sai artana cewa tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wala tazan malaiku za su dinga maka albishir da aljanna tun kafin ka bar duniya to ka sarrafa himmanka wajen gyara imaninka da ayyukanka sufyan ibn abdullah al-thaqafi yanzu ya samu manzon sa ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu ahadan ghayrak ka gaya min wata magana a musulunci da ta tattaro min addini baran tambaye kowa ba in ba kai ba sai ce kul amantu billahi thumma istaqim kai mai da Allah ka daidaita akan tafarkin Allah to ka himmantu wajen bautan Allah ka himmantu wajen istiqama shine ka zama mutumin kirki bawon Allah mai bin umurnin Allah mai nisantan sabon Allah sannan abu na gaba shine ka sarrafa himmanka wajen bincike akan gaskiya duk inda aka saba kake ganin wannan abu wannan yace kaza ne gaskiya wannan kuma sai ke kishiyar sa shine gaskiya to kai himmantu wajen gano ina gaskiyar take domin ka samu shiriya idan baka gane gaskiyar ba kana cikin matsala idan an cuda maka gaskiya da ƙarya aka maida ita gaskiya ka samu matsala ko aka maida ita ƙarya ka samu matsala dole ka ware gaskiya sannan ka ware wato ainihin ƙarya to ta yaya zaka yi sai ka yi himma sai ka yi kokari sai don Allah kake sai ka bar sabawa Allah subhanahu wataala ubangiji ta yi allazina amanu in tattaqullaha ja'al lakum furqana ya kuwa da kai imani in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku rariya sikeli da zaku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya in dai kana da sidqun niyya kana da azima da gaskiya kake yi tsakaninka da Allah kana neman gaskiyar ne to sai Allah ta'ala ya kore maka ka bambance ƙarya da gaskiya sai tsora ka akan shiriya din ka sarrafa himmanka akan wannan yafi koma in ba haka ba wanda zai tsora ka akan shirka ya ce maka tauhidi ne ya dora ka akan kafirce ya ce maka musulunci ne ya dora ka akan bid'a ya ce maka sunna ne kuma sai ka tafi a haka ya ce maka wannan abu ibada ne kuma sabon Allah ne to himmanka ya zama wajen wato ainihin fahimtar gaskiya kuma tsoron Allah shine zai sa maka ka samu wannan da kake kake tsakaninka da Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku gaskiya zai tsora ku akan shiriya ku gane inda gaskiyar take amma idan ya zama na ba gaskiyar ne a gabanka ba to shikenan za a fadda kai ko a yi tabon da kai ka kasa gane wanne ne gaskiyar kwakwalwanka ta rude wanne ya ce maka kaza wanne ya ce maka kaza sai ka dauka da ƙarya da gaskiyar duk addini ne da shiriya da batan sai ka dauka duk addini saboda baka sarrafa himmanka wajen ka gano hakikanin inda gaskiyar take ba sannan kuma ka san suwa ne ne malamai na Allah wanda za su tura ka akan gaskiyar su ne al-ulama'ur rabbaniyun walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna an-nasa wa bima kuntum tadrusun malamai na Allah masu tura ka akan al-qur'ani da hadisi al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tahdhib muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tahdhibu dhaka al-alimur rabbani malami na Allah ya dora ka akan Qur'ani da hadisi to anan ne zaka gane inda gaskiyar take imam mani ya cewa inna hadhal ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu inna shay jininka da tsokanka za a tambaye ka ranar al-qiyama dangane da shi to ka duba kuma wurin waye ya kamata wato ainihin ka dauki iliminka sannan daga cikin wuraren da ya kamata ka sarrafa himmanka shine ka sarrafa himmanka wajen neman halal bayan ka sarrafa himmanka wajen neman ilimi na addini da na zamani na sana'a ka sarrafa himmanka wajen gano inda gaskiya take to ka sarrafa himmanka kuma wajen neman halal neman abinci domin idan baka nema to zaka kankanta a duniya kuma addinin ka ma ba zai tafi daidai ba zaka dawo kana bara zaka dawo kana cin haramun tunda baka da halal din to shi ko wannan neman shi ma sai ka tashi ka yi himma shi yasa sai na Umar aka je ga can wasu a masallaci suna zaune wai su masu tawakkali ga Allah ba sa neman kuɗi ba sa sana'a sai su ƙarya suke yi hummu tawakkilun tawakkalin ƙarya suke yi sai mai tawakkali ga Allah shine wanda zai je ya tona ƙasa ya sa haɗi ya bunne ya sa iri ya bunne ya yi tawakkali ga Allah Allah zai tsirar masa da wannan tsiro sannan ya yi noma ya yi tawakkali ga Allah Allah ne zai girbar masa da amfanin har ya yi ƴaƴa kaga shine tawakkali ka je ka kama sana'a Allah ne zai koro maka kustomomi abinda baka tamani ka waye gari ka je ka kasa kai tawakkali ga Allah sai Allah ya kawo maka amma baka yi ta baka kasa ba baka bi hanyoyin da ake samu ba kai kai tawakkali ga Allah Allah zai kawo maka arziki sai na Umar yace ai saboda ba ta ruwan zinari ko azurfa tunda ake a tarihi duniya saboda bata taɓa yin ruwan kuɗi ba ko ba za a fara a kanka ba to himman kai zama neman halal don ka rufa wa kanka asiri ka rufa wa iyalinka asiri har ma ka taimaki wani ma ile ya zama sababin tafiyanka aljanna ma domin kana yi ne domin rufin neman rufin asiri ba don alfahari ba amma kawai buri a kwakwalwa na zan yi arziki zan yi kaza wannan kana bata wa kanka lokaci wa ma talabul ma'ishati bitamanni walakin alqi dalwaka fi dilai tajika bimil'iha yawman fa yawman tajika bihamatin wa qalil ma'i ba neman arziki da daburi kawai zan yi kaza ai mu ne kaza ka jefa gugunka cikin guguna ba kuwa yana fita ne ma ba kai ma fita wata ran gugun sai ta zo maka da ruwa sai ka je ka samu wata ran kuma ta zo maka tabo da ruwa dan kadan wata ran ka sha wahala ka samu dan kadan wata ran baka sha wahala sosai ba sai ka samu haka rayuwar take kuma ko da ka je baka samu ba ma dai ai ka bi umarnin Ubangiji ta'ala ka je ka nema ka riko da sababi wannan izza ne a wurinka ko da wani zai taimake ka ma ai zai duba ya gani kana da sana'a ko baka da shi duk mutumin da yake da sana'a an fi marmarin taimaka masa an san yana nema Allah ne bai bashi ba amma wanda bai da shi kuma dama shi ma zaune kana zaune kai mutum zai sha wahala kuma kana son ya baka to shi zama yayi shi ma ba zama ya samu ba to kaga sai ka dogara ga Allah cin halal yana da alaka da addininka yana da alaka da karban ibadanka ya allazina amanu kulu min at-tayyibati ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya kwanda kai imani ku ci daga halal daga abin da muka azurta ku da shi banda haramu ni sana'a ko shine mai iya cin halal sanne ta ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salih ya ku manzoni ku ci halal kuma ku yi aiki nagari kenan aikin ka baya karbuwa sai idan kana cin halal kana cin halal addininka zai yi kyau to ka sarrafa himmanka wajen neman halal bayan ka sarrafa himmanka wajen neman ilimi fahimtan addini da kokarin gano inda gaskiyan take to kuma yaya zan yi na rayu kuma wannan ita ma lalura ne wajen sana'anka wajen aikinka wajen kasuwancinka shi ma kai himma kaga kai kokari kaga ka samu na halal dinka ka samu rufin asiri addinin kai take daidai rayuwarka kuma ta tafi inda ake so Allah ya kaddara maka mai arziki kaga ya hada maka duka biyu kenan ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفراط للرجل أبو يزما أبو إن شاء الله قال دنيا قال الدين إنكو إيه ما كسامو الدين إنك ديكيو كان أتين هلال إنكا الدنيا ما دوما ذائبا أقول لاهرة لاهرة إنت تجد أنا دوما كذا سيكا سامو لاهرة كاكو بتر دا الدين إنك كاكو بتر دا عذاب الله وبنجي تعالى يكارا من الإيمان دا طورون الله لو كتياي مثالين لك سنة كابن خادوك بأما وإنما سن إسمه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته